Sashi Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 12 ga watan Satumbar shekarar 2019 akan mitocin 19-31-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jimuta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kubasan kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo kuma ta internet za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Amurkawa sun yi alhinin zagayowar ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai harin ta'addancin nan da yayi sanadin mutuwar mutane kusan 3,000 a kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai mutane kamar 5 haka waɗanda zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa. Sannan China ta ce za ta tsame wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga Amurka daga harajin ramuwar gayya.
To kadan labaran kenan. Bayan ku kun ji labarai za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasar Afirka ta Kudu da suka amince su dawo gida sun fara sauka a birnin Lagos. To ko wani irin tanadi hukumomi suka musu?
Zamu ba su abinci, zamu ba su ruwa, kuma mun shirya motoci wanda za su ainihin ɗauke su a tabbatar da cewa kowa ya koma jiharsa ta ainihi.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto akan binciken da ta gudanar akan cin zarafi da aka yi wa ƙananan yara wanda sojojin Najeriya suke rike da su a matsayin Boko Haram, lamarin da kungiyar ke gani wato take haƙƙin bil'adama ne.
Yaron nan in ya samu kowane irin hali ko ka baki wani abu ko ya kashe wani ko ya kwata da karfe ne zai ki dan ba wanda ya tausaya mai a lokacin da yake bukatun tausayi.
Grace Alheri Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai ban kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, ga labarin mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Amurkawa sun yi tsit na wani ɗan lokaci jiya Laraba don tuna zagayowar ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai hare-haren ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 3,000 a birnin New York da Virginia da kuma Pennsylvania. Shugaba Donald Trump da matarsa Melania sun yi tattaki zuwa wajen fadar White House don yin tsit da ƙarfe 8:46 na safe, wanda a wannan lokacin ne wasu da suka kwace jiragen sama suka sheko a guje da jiragen ɗaukar mutane na farko guda biyu suka daki dogayen gine-ginen nan na World Trade Center da ke birnin New York. Daga bisani, Trump ya yi jawabi a wata hidima a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ga iyalan mutane 144 ɗinnan koko 84 ɗinnan da suka mutu lokacin da 'yan ta'addan Al-Qaida suka sheko a guje da jiragen da suka kwato suka afkama ginin hedkwatar tsaron Amurka. Ta kasance ranar da aka kaɗu matuƙa, aka firgita, aka shiga alhini da nuna ɓacin rai, yadda Trump ya bayyana wannan rana ta shekaru 18 da suka gabata kenan. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce akwai mutane kamar 5 haka waɗanda yake ganin sun cancanta kuma yake duba yiwuwar zaɓar ɗaya daga cikinsu a matsayin sabon mai ba shawara kan tsaron ƙasa bayan sallamar John Bolton da ya yi. Shugaban na Amurka ya ce yana ganin zai bayyana wanda zai maye gurbin John Bolton a mako mai zuwa, to amma bai bayyana sunan ko ɗaya daga cikin mutanen da ya ce sun fi cancanta ɗin ba. Ya ƙara da cewa akwai shahararrun mutane da dama da ke son wannan matsayin. Trump ya kuma ce yana da abin da ya kira kyakkyawar dangantaka da Bolton, to amma bai da jituwa da sauran mutane a fadar White House. Ya ƙara da cewa Bolton bai ra'ayin abubuwan da muka sa gaba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane na ta mutuwa saboda zukar sigarin lataruni ciki har da yara a cewar shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba yayin da gwamnatinsa ke bayar da sanarwar fatanta na dakile yaduwar sinadarin da ake sayarwa a kasar a matsayin mahadin sigarin lataruni. Shugaban na Amurka ya yi wata ganawa a zauren Oval na fadarsa jiya Laraba kan batun na sigarin lataruni. Bayan da mutane akalla 6 suka mutu baya ga daruruwan mutane kuma dake fama da rashin lafiya a fadin kasar na tsawon watanni da dama da suka gabata saboda wasu irin sabbin cututtuka masu alaka da shan sigarin na lataruni. Likitoci dai sun ce mai yuwa da dama daga cikin masu fama da irin waɗannan cututtukan sun yi ta zukar sigarin lataruni mai burbushin tabar wuyi ne a yayin da wasu su kuma suka ce sun ma hada da sigarin lataruni tsantsa. China ta ce za ta tsami wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga Amurka daga harajin ramuwar gayya na baya-bayan nan da suke ta sama juna a yakin cinikayyar da ke dada ta'azzara tsakanin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar harkokin kudin China ta fitar da sunayen wasu kayayyaki 16 daga cikin koko a cikin rukunoni biyu na wasu kayayyaki waɗanda harajin ba zai shafa ba, ciki har da yan mutsi-mutsin halittun ruwa na shrimp da giris ɗin kamfani da na'urar jinyar cutar kansa da man lausasa inji da dai sauran wasu sinadaran. Daga ranar 17 ga wata ne wannan tsamewar za ta fara aiki na tsawon shekara guda. Amurka da China sun shafe shekara guda suna ta sa ma juna harajin ramuwar gayya, wanda hakan ya samo asali daga bukatar shugaban Amurka Donald Trump ta China ta yi watsi ko kuma ta yi wasu sauye-sauye a tsarin cinikayyarta da tsarin kayan rahusa da kuma batun harkokin fasaha. Matar nan yar China wadda aka kama a mashakatar shugaba Donald Trump din nan ta Florida an same ta da laifin shiga wurin asace da kuma share ƙarya ma ƴan sandan farin kaya. Matar mai suna Eugene Zhang na fuskantar zama gidan yari na tsawon shekara 6 idan aka zartar mata da hukunci a ƙarshen watan Nuwamba. Bata nuna ma alamar damuwa ba yayin da ake karanta bayanin yanke hukuncin jiya Laraba bayan an kwashe kwanaki biyu ana tafka shari'ar. An kama zan yar shekaru 33 a mashakatar Trump ta Mar-a-Lago wadda makiba ce ta wasan kwallon golf da ke Palm Beach a watan Maris, bayan da ta gaya ma wani dan sandan farin kaya cewa ita fa mamba ce ta wannan wajen.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadala a kokari da gwamnatin Najeriya ke yi na dawowa da 'yan Najeriya mazauna Afirka ta Kudu gida bayan hare-haren kyamar baki da wasu 'yan kasar suka kai musu. 'Yan Najeriya 182 ne suka dawo gida a jirgin farko da ya sauka a birnin Lagos. Daga legal din ga baban gidan jibrin da karin bayani.
Shi da wannan jirgi na kamfanin Airpeace da gwamnatin Najeriya ta tura domin dauko 'yan Najeriya kimanin 650 da suka nuna aniyar su ta dawowa gida don kashin kansu, an ce zai sauka Lagos ne da karfe 9 na safiya. A ƙarshe dai wannan jirgi ya sauka ne a babban filin jirgin sama na kasa da kasa na Murtala Muhammad da ke Lagos da misalin karfe 9:30 na dare. Ga dai abin da wani fasinja ke cewa bayan ya sauko daga jirgin. Yace ana nuna wariya da kyamar baki a kasar Afirka ta Kudu, 'yan kasar ba sa kaunar mu kuma ba sa kaunar baki. Alhaji Idris Abubakar Muhammad shine babban jami'in hukumar NEMA mai bada agajin gaggawa wanda suka sa ido wajen tarban 'yan Najeriya bayan saukan su a filin jirgin saman na Murtala Muhammad.
Sunan Laraba
laraba 11 ga watan September mun karbi mutane 182 'yan Najeriya wanda muka dawo da su daga kasar Afrika ta Kudu wannan aiki muna yin sa ne tare da ainihin hukumar 'yan Najeriya wanda suke zama a kasashen waje da kuma ainihin sauran ma'aikatan tsaro halin yanzu mutanen 182 sun gama sauka daga jirgin sama nan filin jirgin sama na Murtala Muhammad Airport yanzu zamu je mu fara tantance su mu san maza nawa ne mata nawa ne yara nawa kuma ainihin jiyoyin su da suka fito a nan Najeriya zamu ba su abinci zamu ba su ruwa kuma mun shirya motoci wanda za su ainihin dauke su tabbatar da cewa kowa ya koma jiyarsa ta ainihi haka kuma muna da ainihin ma'aikatan lafiya wanda ya zo da alamar rashin lafiya za su duba shi su ba shi taimakon fari da zaran mun tabbatar da mutanen sun koma jiyoyinsu na ainihi muna da fatan cewa su hukumomin jihohi za su kora akan taimakon da muka yi na ainihin gwamnatin tarayya.
Hukumomin Najeriya dai sun bayyana cewa an samu tsaiko wajen dawowar 'yan Najeriya ne a sakamakon matakin da jami'an hukumar shige da fice na kasar Afirka ta Kudu suka dauka tun farko na sake tantance 'yan Najeriya domin sanin wanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Ko da yake daga bisani an ce an samu maslaha. Yanzu dai akwai 'yan Najeriya fiye da 400 da suka rage wanda kuma suka yi rajistan dawowa gida kuma watakila yawan nasu ya karu kamar da ake ci gaba da samun rahotannin zaman dardar a tsakanin 'yan Najeriya da suka yi saura a kasar ta Afirka ta Kudu. A watan gobe ne da ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai gana da shugaban kasar Afirka ta Kudu inda kuma za su tabo wannan matsala da yanzu haka da ke neman raba kaunan 'yan kasashen guda biyu da kuma sauran kasashen nahiyar Afirka. Babin Yajibrin mai Amurka daga Najeriya.
Hada kai a Afirka da tahariri kuma kawo da dafin istimari a Afirka yau ko wace bari. Allah
Allah Allah. To gaida baban gida Jibrin. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta kaddamar da wani rahoto da ke nuna sojojin Najeriya sun kwashe shekaru da dama. Suna tsare da ƙananan yara da shekarun su bai kai a tsare su ba a barikin da ake kira Giwa Barak a Maiduguri. Lamarin da kungiyar take ganin wato take haƙƙin bil'adama ne. Ga rahoton Madina Dauda akan wannan batun.
Shugaban tawagar kungiyar Human Rights Watch ta kasa da kasa Joe Becker ta yi bayani cewa yawancin yaran da suka hira da su sun yi bayani cewa an kama su ne a bisa zargi ko kuma wasu dalilai mara karfi. Joe Becker ta ce,
"Some of the children we interviewed described Boko Haram attacks on their villages."
Yaran da suka hira da shi ya ce an kama shi ne domin an yi zargin ya sayarwa 'yan Boko Haram da doya, sannan ɗaya kuma an yi zargin shi ne yake wa 'yan Boko Haram nune saboda su kai hari. Waɗannan dalilai ba su taka kara sun karya ba, sun sa an tsare yaran nan tsawon shekaru, wanda wannan ya nuna cewa an ci zarafin yaran. Amma jiki da aka nuna wa manema labarai yaran sun koka kamar haka:
"In za mu yi barci za mu kwanta gefe da ba a barin mu kwanta ba gefe da yaran nan ba. Shina idan ka kwanta haka da daddare in an tashi in sun kallo ka za su bude su duke ka su ce maka ka gyara zabanka."
Muke shan wahalan da ba sa ba mu kulawa kuma suna doka kurkwata a kan mu, kurkwata a jikin mu, kayan mu kurkwata.
Jimlin kanan da ya dai protest da lo turin toilet da mabu tsohon jimlin yan bangi dan wasa daidai roba buli da toilet da ajiyan da ba roba nan jejiyan tsollo da maruwa da ta tsollo ya haka yi.
A lokacin da take yi mani bayani akan dalilan da ya sa kama yaran ya ɗauki hankalinsu, Hajiya Hamsatu Al-Amin ta Al-Amin Foundation for Peace a Maiduguri na mai cewa,
"An kawo su a hannun hukuma ba gaba daya, kuma a hannun hukuman ma nan aka dada cin zarafin su, aka wulakanta su, aka sako su ba tare da wani kula ba tare da wani mafaka na samun ilimi ko na kyautata musu ba. So yara za su tashi a cikin bakin ciki, wato abinda Bature yake cewa frustration da kuma ma kiyayya ga al'umman gaba daya. dan babu abu nagari a cikin al'umman gaba daya ma wato tuzam in su yan kayan baya ga yanayin da yadda suke ita hukuma da ya kamata ta kare musu haƙi ta ba su abubuwan da suka rasa ga inda ta kawo su ta killace su aka gana musu azaba suka ga abubuwan da bai kamata ba a rayuwar su to saboda haka wannan yaro gone irin tarbiya zai tashi da shi sannan kuma ya fito yanzu ba inda ma zai zauna a cikin mahalli na gudun hijira shi ne zai fafutuka nan na rike kanshi yaje ya nema da gumin sa ya ci kuma batun makaranta daman babu ta shi so saboda haka gaban nan yaron nan in ya samu kowane irin hali ko ka bashi wani abu ko ya kashe wani ko ya kwata da karfe me zai ki dan ba wanda ya tausaya mai a lokacin da yake bukatun tausayi ba wanda yake taimaka mai a lokacin da yake neman taimako
rahoton ya yi bayani cewa an kama yara 3600 daga shekara 2013 zuwa 2019 a ciki akwai mata 1617 kuma an tsare su ne a barikin Giwa dake Maiduguri tuni sojojin Najeriya suka fito da sanarwa inda suka musanta zargin tare da cewa rahoton ba daidai bane Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gashe ki Madina Dauda sai kuma wannan sako
abin da yasa muke kanye jinkiri haka saboda mu auna mu ga yadda yanayin aikin ma yake tukuna kafin mu kawo waɗanda za su shugabancin waɗannan wato gurare daban-daban sannan kuma mu auna sosai da sosai domin akwai haɗakayya ta jam'iyyu waɗanda suka taimaka aka kafa gwamnati to su ma za mu duba mu ga yadda za a zo a tafi tafiyar nan gabaki ɗaya tare da su
Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan yake bayani akan jinkiri da gwamnatinsa ta yi wurin nada majalisar zanzantarwarsa. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto akan jinkiri da wasu gwamnoni a arewacin Najeriya suka yi a wurin nada wato majalisar zanzantarwarsu. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 1 ne da minti 16 na dare ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanta hoiba ku da maha tambaya ni ke da ku da maha tambaya ni
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau alhamis 12 ga watan satumba shekara ta 2019 Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Al'ummar garin Shimfiɗa na jihar Katsina sun shiga halin ni'yasu sakamakon garkuwa da iyalansu da 'yan bindiga suka yi. Shirin domin iyali ya zanta da waɗansu da wannan lamari ya shafa waɗanda za mu sanya sunayensu bisa dalilan tsaro ga abin da wannan malami ke cewa.
Akwai yata ta cikina akwai amincina da za a zafi yana fito gare ni. Shi kan shi aka fi taɓa wa sani shi an ɗauki iyalin shi matan shi ɗaya da yara. Gida biyar nashi akwai kananan yara yanzu haka magana da ake jiya matan suna ba a bari akwai yaro ma da zai da lafiya yana can hannun sa mun dai haka ya fito da shi kwanta cikin ruwa ruwan sama da ke tsara da take shi suna nan dai sun bari
to Alhaji fara mu bayani tun daga farko yadda aka dauke waɗannan iyalai naka
to aja sai dukkan ne farko al'amarin nan yanda ya kasance ranar Lahadi ne abin ya faru da karfin 6 kuma karfi motoci na min an kasuwa sun tafi gida daga Jibiya zuwa Shimfiɗa motoci kantoci guda hudu duka je to da yake da ma'aikin da gurbi suna haɗuwa da ma'aikata sai a tsara a tantani da hanya dai babu to a kullum ana tarewa yan ta'adda da surukin daji to ƙarshe dai ranar aka tafi kuma an yi ruwan sama motoci suna kan karewa hanyar ma ta yi lokacin da aka tafi rana ta riga ta ƙasa shi lokacin wannan yan ta'adda suna nan sun kwanta mata shi ne fa ana zuwa wajen suka buɗe masa wuta karfi aka halbe wasu nan take yin kiran sun kashe mutum uku sai a hanya sun halbe wasu daya suka ci gaba da ba su wuta ma'aikatan su ya kira halbe ya halbe su da abin ya gagare su da gudu amma su ba su yi ƙoƙari ne ma Allah to da shi har suka zo suka sakar sauki suka gudu aka bar mata su kaɗai a mota suka zo suka tashi matan awon da suka handa suka fili suka ajiye su gini suka ɗauki awon da ke da sauran lafiya suka kora suka tafi da wajen mai talatin da wani abin haka inda wannan abu da yake fili ne wasu cikin daren suka ɗan kauki Allah su da su suka tafi da mace 28 da kara manyan mata 18 ƙananan yara guda 10 11 to ƙarshe dai yau suna da kwana 17 amma bayan haka an samu lokacin da aka yi sakanci shi gwamna ya ji aka yi jama'a aka yi sakanci yanzu magana da ake jiya din nan shi gwamna makarin ya yi iya kokari kuma gaskiya an ci nasara saboda abin da ke faruwa jiya an tura musu da akwai mutanen su a wanda ke bi an kai musu kuma suka ba mu guda 7 a kai musu kuma mu ta goma 11 suka ba mu yanzu muna da sauran mutum mace ta kai hannun su da yaro 10
ya sanin ku banda iyalan ku nan da waɗannan mahara ke rike da su suna rike da waɗansu daga waɗansu wurare ya sanin ku
kwarai kuwa akwai mutanen mallama ba yanzu aka akwai na tsoje ne sai uku akwai na ruma kuma duk suna kai cikin daji hannun su akwai na wurma da sauran su a an so wasu
Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya kuma yi hira da waɗansu magidanta da suka je fadar gwamnatin jihar Katsina inda aka karbi rukunin farko na waɗanda ɗan bindigan suka saka ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa
to iyalai na wanda ke daga ciki akwai matata Maryam akwai kuma ɗana baba Ahmed akwai kuma ƙanwashi Bibimashi Kusina akwai kuma ƙananta Inusa shi ma Inusa akwai ƙaunashi Yasmin suna can tare su biyar yau kwanan su 16 tun ranar Lahadin da barayi suka yi ma sojoji ambush sama hanya akwai ranar da muka taɓa magana da su maharan da suka ɗauke suka tafi da su da ta bada waya ta suka kira ni na daga suka ce mani mataka tana hannun maharan da suka ɗauke ta ga hannun sojoji saboda haka tun daga hannun sojoji muka ɗauke ta sai ka ba mu naira miliyan 150 da ce musu ni ban ma san naira miliyan 150 bayan da suke a ƙarshe na ce ku bani ita suka bani ita muka yi magana da ita na ce musu su yi haƙuri cikin yanayin da Allah ya jefa su ana nan wata rana muna nan bayan kwana 7 mun yi wannan magana wani ya zo mu da labarin cewa mutanen nan waɗanda aka yi kinafin din su aka tafi da su an fara kashe wasu daga nan sai na sake magana da wannan mutum maharan nan nake tambayarsa ya wannan bayani na mai yake cewa matan ku ba kusa su tunda ba kusa su mun mayar da su bayin mu saboda haka tunda ba ku ba mu kudi suna na hannun mu to daga ranar da akai abin dai da karfin Allah da karfin gwamnati muka dauko magana nan muka zo mu kawo ta karamin shugaban karamar hukumar Jibiya shugaban karamar hukumar Jibiya ya dauko ta ya zo ya kawo ta ga mai girma gwamna tun dai daga ranar nan daga mai girma gwamna zuwa abin da dai ya kasa suna nan suna ba da kokari kuma mun ga alama insha Allah akwai nasara cikin al'amarin nan diyan da zuciya za ta yi mana radadi ko wani abu ba na iya cin abinci ko wani abu in na tuna yara na ba zan iya ci ba dole nake hakura in yi hakuri na san Allah ne doran bawan sa a rayuwata ni abin da naje in har gwamnati bata sa ba hannunta daga cikin wannan lamari ko ta hanyar sasanci ko ta hanyar gwamnati ta karbo musu to sai dai ba mamaki ka san rayuwa daga Allah take in mun yi ban kwana da su to haka Allah ya aiko ranar gobe kiyama za mu haɗu da su ni dai bana da wannan
na san yinna ya kuma hira da ɗaya daga cikin matan da aka yi garkuwa da su wadda ta bayyana irin akuba da maharan suka gasa musu
sun zo sun tara hanya ne da suka tara hanya an taho da motocin ma'aikata da mu suka tare su suka yi ta halbi to in ana halbi dama sai aka ce mata su kwakwanta sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu duk sun tiddire suna ta halbi to ma'aikatan sai suka tsintsire duk da maza suka ce suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halbi wata mata cikin mota sai suka isko mata ne suka ce kowa ya hito duk ku hito tunda mata ne ba mu kashe ku hito da muka yi hito sai suka tattara mu suka yi yamma da mu suka buga mu manyan waya suka ce mata ne ya za su yi da su sai suka ce kar ku kashe su ku taho da su suka yi yamma da mu suna ta haya da mu wata tsohuwa ta gaza ta ce ba ta iya ta haya suka halbe ta suka yi ta haya da mu suka ce kawai ai da yan shaiɗa ne sai mun kuma sai muka ce mu yan hawara ne dan muna tsoron kamar kar su kashe mu suka ce ai yan shaiɗa ne muka ce yan hawara muka yi ta ƙarya da muka je can suka je can dumburin ni da yake na ya zama dumburin aka yi ta bincike sai aka gano sunana can dumburin aka ce ai akwai yar shehara tana nan wurin aka haɗu sunana aka haɗu komi aka zo aka ce ina nake na ce gani suka ce ki ashe mu na haka ce yar shehara take ina yar shehara ko ki gwada mu ko mu halibi ni na gwada musu shikenan suka ce to ba mu kashe ku amma in mazan ku su ba da miliyan 10 ba mu hidda ku daga nan ba mu hidda ku sai dai mu bar ku nan wurin ku zama bayi muna nan dai muna ta'adda muka kyale su su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi muna nan dai su zo su kira mu su ce a ba mu wake mishin take da kuɗi in baki hidi ba su ba mu kashi su ba mu kashi su in kin yi kuka su su kashe kif mu kyale muka yi hakuri haka suka taida mu yaje ruwa ruwa ta hu mana nan ciki da mu da jararai ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwana mu 16 in su haya da waye su ba da wata shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komai sai kuma da majice kuma su ba da a watsa kuma kowa ya watsa yara kada suke yan ma da rana in sun dawo suna ba yan yaran mun suna kuka amma ba su ba
to ya da za a sako ku ya suka ce muku da za a sako
kiran mu suka ce ina an shaida muka ce ga mu suka zazzaba sai suka ce to kashe ku zame ku kuma an ga ku tsana in lokacin ku yayi to kuma an hidda ku dai ku taimu kai kashe ku za'ai ku taimu kai haka kawai suka sani mu game da suka taho daga suka kama din mun suka gama din man su na kashe ku za mu zan sai suka ce a jawo babura suka azo mu gaba babura suka ta gudu da mu
kamar ku nawa ne aka kama
mu 18 yaro 11 mu 29
to yanzu mutun nawa aka sako
mu 10 aka sako yaro 1
ina sauran suka
suna can mata 8 yaro 10
amma dukkan su wanda aka kama bayan wannan tsohuwar ba wanda aka kashe
eh gaskiya duk wanda aka taida mu ba aka kashe ko guda ba wanda ne muka taida wannan gaba sai dai nan bisa hanya an kashe wasu ba mu sani ba cikin mota saboda mun ga wata mace kwance cikin mota
a bayanin da suke kun ji suna magana kamar safincin da aka yi da
gwamnati eh sun gai sun ce mamu gwamnati ta ji tsoro an kira su masariya kira su ya ce za a yi shiri to kun yi arziki an shaida in an yi shiri za ku hita in kun ba a yi shiri ba ku hita amma an yi shirin Allah da kowa gidanta za ta koma kowa gidanta za ta koma kuma duk wanda ya zo sai ya mu addu'a domin Allah kuma abinda muka ji daɗin shi da suka ji ba wanda suka yi mu komai ba da suka yi fasikanci da sun ce duk wanda ya je ya ce mu wani abu mu je mu gaya ma manyan mu suka ce duk wanda aka yi mata magana mu gaya ma manyan mu wallahi haka suka ce mu in ba wani yaro ba dan iska nan da ya tai ya bigi wanga ya zagi wanga duka cikin su mun ba wanda kananan ma duk wanda ya zo sai addu'a wani ma da ya je dumbare ya so mu kwayoyi ya ce mu ba yaran mu so mu magunguna ka yaran amma daga in ba wannan dan auta ba wanda ya kwanta ta mun wallahi sai su manya in sun zo sun ba mu kashi
to Allah kyauta abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji karin bayanan mazauna garin Shimfiɗa da kuma hirar da shirin yayi da gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari kafin nan a madadin wakilin mu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalla ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya dawo da takaitaccen labaran duniya
to a takaicen Amurkawa sun yi tsidna wannan lokaci jiya Laraba don tunawa da zagayowar ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai hare-haren ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 3,000 a birnin New York da Virginia da kuma Pennsylvania Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce akwai mutane kamar 5 haka waɗanda yake ganin sun cancanta kuma yake duba yuwuwar zabar ɗaya daga cikin su a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa bayan sallamar John Bolton da yayi. Mutane na ta mutuwa saboda zukar sigarar lataroni ciki har da yara a cewar shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba yayin da gwamnatinsa ke bayar da sanarwar fatan ta na dakile yaduwar sinadaran da ake sayarwa a kasar a matsayin mahadin sigarar na lataroni. China ta ce za ta tsame wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga Amurka daga harajin ramuwar gayya na baya-bayan nan. Da suke ta samu juna a yayin da yakin cinikayya tsakanin su ke ta ta'azzara. Matar nan yar China wadda aka kama a mashakatar shugaban Amurka Donald Trump din nan ta Florida an same ta da laifin shiga wurin a sace da kuma share ƙarya ga jami'an tsaro. Bayan ganawa ta tsawon sa'o'i 3 jiya Laraba a gidan gwamnati da na Sudan ta Kudu, shugaba Salva Kiir da jagoran 'yan adawa Riek Machar sun yi alkawarin warware dukkanin sauran matsalolin da suka rage.
To duka kuma abin da zamu iya kawo muku na wannan lokaci kenan. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu taya iyalan Alhaji Basiru da matarsa Hajiya Sa'a mai furar aljanna na New York murnar auren ɗansu Abubakar Basiru da amaryarsa Aisha Sa'id wanda za a daura a ranar Lahadi mai zuwa a babban masallacin birnin masallacin Juma'a na birnin Kumasi. Allah ba zaman lafiya. Sai kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Hajiya Diyan Aura na Yonkers a New York, wacce a halin yanzu take ziyara a unguwar Abrim a birnin Kumasi. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wanda ya shirya ya bada umurni, wato Malam Sidi da injiniya mu na wannan safe Dara Smith. Baba ya kuma kirki sallama sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde